Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yayin da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOY Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato boyhausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Alhamis 19 ga watan Disamban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Murtala Faruku sanyin da muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa a Jamhuriyar Nijar shugaba Isu Muhammadu ya jagoranci bikin cika shekaru 61 da samun yancin kan kasar daga turawan mulkin mallaka. Sannan muna tafa da shirin na kasa na Sulaimumin Barma da kuma sharhin wasu jaridun Ghana sai sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsin. Majalisar Wakilai ta tsige shugaba Donald Trump a daren jiya, inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga kokarin majalisa na binciken ayyukansa.
The question is on the adoption of Article 2. Those in favor say aye.
Kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi kenan sa'adda take jagorantar zaman jefa kuri'a akan daftarorin biyu na zarge-zargen tsige shugaba Trump a zaben da ya kasance kusan na jam'iyya daya. Majalisar mai rinjayen 'yan Democrats ta aminta da daftarori biyu na zarge-zargen tsige Trump dan jam'iyyar Republican da ya kasance shugaban Amurka na uku da aka tsige a tarihin kasar mai shekaru 243. Fadar shugaban kasa ta White House ta fitar da sanarwa jin kadan bayan kada kuri'a da tsige Trump, inda take cewa yau rana ce da aka aikata daya daga cikin lamuran siyasa mafi kunya a majalisar a tarihin kasar. Sanarwar ta bayyana matakin a matsayin abin kunya. Haka kuma ta ci gaba da cewa shugaba Trump na da yakinin cewa majalisar dattawa za ta daidaita al'amura ta tabbatar da doka da adalci da aka yi watsi da su a dukkan zaman tsigewar a majalisar wakilai, kuma tuni da ya shirya wato karar matakin na gaba inda yake da yakinin za a wanke shi. Gonaki sama wato gonakin noma na dubun dubatar hekta ne suke lalacewa sakamakon fari da suka yi wa Somalia durar mikiya irinsa mafi muni a cikin shekaru 25. Farin sun lalata gonaki kusan hekta 70,000 a Somalia da makwabciyarta a gabas kasar Habasha, a cewar hukumar kula da abinci da yakin gona ta Majalisar Dinkin Duniya a jiya Laraba. Hukumar ta ce mamayewar farin ta fi dukkan na baya muni, kuma akwai yiwuwar za su yadu zuwa wasu kasashen Afrika ciki har da Kenya da Djibouti da Sudan ta kudu da kuma Sudan. Jami'in yanki na hukumar David Perry ya ce kuma akwai yiwuwar farin za su ci gaba da hayayyafa har ya zuwa watannin Maris da Afrilun shekara ta 2020 domin yanayin ya dace da lokacin haihuwarsu. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kasar Rasha jiya Laraba ta kame jiragen ruwan kasar Japan 5 na kamun kifi a yankin gabashin kasar. Lamari na baya-bayan nan na takaddamar damar kamun kifi a iyakar Rasha da Japan da ta samu asali tun a ƙarshen yakin duniya na biyu. Jiragen ruwan na Japan suna kamun halittun ruwa yayin da jami'an sintirin kan iyaka na Rasha suka ciwo kansu suna binciken zarge-zargen yin su ba bisa ka'ida ba a ruwan kasar Rasha, a cewar babban sakataren gwamnatin Japan Yoshihide Suga. Ba za a lamince da hakan ba, Suga ya faɗa a wani taron manema labarai a Tokyo, inda ya ce gwamnati na buƙatar a gaggauta sako jiragen ruwan da mutanen da ke cikinsu. A Moscow kuma mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Rasha Maria Zakharova ta tabbatar da kama jiragen, tana mai cewa Japan ta daɗe tana sabawa dokokin da suka shafi albarkatun ƙasa. Maria ta kuma jaddada cewa ana baiwa masu kamun kifin na Japan da aka kama kyakkyawan abinci da tufafi da kuma kula da lafiyarsu a yayin da suke tsare. Lauyoyin Mary Chiwenga, uwar gidan mataimakin shugaban kasar Zimbabwe, sun nemi alkalai da su bayar da ita beli kwanaki hudu bayan da aka kama ta bisa zargin yunkurin kashe mijinta. lawyer Tuana Nyamakura shine ya gabatar da bukatar bailin a madadin Mary Chiwenga a babbar kotun kasar Ajiya Laraba. Masu gabatar da kara sun ce sa'adda aka kai mataimakin shugaban kasar magani a kasar Afrika ta Kudu Mary Chiwenga ta tilastawa mijin nata ya zauna a hotel na tsawon dare lamarin da ya hana shi karban magani na tsawon sa'o'i 24. Sa'adda jami'an tsaro kuma suka kai mataimakin shugaban kasar a asibiti. An zargi matar tashi da shiga ɗakin sa ta cire masa allurar jijiya da kuma robar fitsari lamarin da ya haifar da zubar jinin sa. Haka kuma an tuhumi Mary Chiwenga da cin hanci da rashawa ta hanyar amfani da kuɗin kasar waje dala Amurka miliyan 1 domin sayan gidaje da kuma manyan motoci a kasashen waje. Masu gabatar da ƙara sun kalubalancin bayar da ita beli. Suna cewa Chiwenga tana da kadarori a kasar wato a kasashen waje. Da haka tana iya ficewa daga Zimbabwe kuma tana iya arcewa domin gudun shiga kurkuku.
Adalla gaida Murtala Faruku sanin ne da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mako daya bayan da ƴan ta'adda suka kai wani mummunan harin ta'addanci a jamhuriyar Niger da ya sanadiyar mutuwar sojoji kimanin 71 a barikin Enate da ke kan iyakar Mali da Niger. Dakarun tsaron kasar sun yi fareki a jiya Laraba a garin Tillabere mai fama da matsalar tsaro, inda shugaba Isu Muhammadu da wasu takwarorinsa na kasashen yammacin Afirka suka hallara domin bukukuwar ranar cika shekaru 61 da Niger ta zama jamhuriya. Wakilinmu ne mai Sulaiman Mumunu Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Awoyi sama da uku aka shafe jami'an tsaro da fararen hula da fareti a gaban dubban mutanen da suka hallara a garin Tillabere domin hidimomin sannar jamhuriya da ake gudanarwa a kowace ranar 18 ga watan Disamba. Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo da shugaban kasar Burkina Faso bugo da ƙari shugaban riƙon Jason Sahel Rochmark Christian Kabore ne suka amsa goren gayyata domin taya shugaba Isu Muhammadu murnar zagayewar wannan rana karo na 61. Faretin da ke gudana a wani lokacin da ƴan Niger ke ci gaba da juyayen rasuwar wasu sojojin kasar kimanin 71 sanadiyar harin ta'addanci ya kawo nutsuwa a kawunan wasu ƴan ƙasa irin su Ibrahim Kantama.
Gaskiya kallon wannan defile na yau da nayi ya ƙara mini ƙwarin gwiwa cewa sojojinmu, sojojin jamhuriyar Niger ko kuma ince jami'an tsaron jamhuriyar Niger suna iya kare kasarsu. Kwarai sun ƙara mun ƙwarin gwiwa da cewa za su iya fuskantar wannan abu kuma su kawar da shi da yardar Allah. Don me ba a tado waɗannan operation dango su shara su tarnatsa?
Sai dai ra'ayoyi sun sha bamban a tsakanin jama'ar wannan ƙasa, kamar yadda wani ɗan Nishar Abdulrazak Ibrahim ke mamakin yadda ƴan ta'adda ke samun sukunin kai farmaki, duk kuwa da cewa jami'an tsaron wannan ƙasa na da ƙwarewa kamar yadda suka gwada a yayin wannan fareti na Tillabere Candalo.
Ya kamata a ce su zamu su dinga shiga suna santiri suna chapati ana fati ana neman su, bai kamata a ce kullum mu ake rutsana kamun hari ba. Me yasa so zamu su ƴan ta'adda neman su zamu su kai mu? Ko ya kamata a ce mu ma mun je muna neman su zamu kenan. In dai a zama na ajiye su to wallahi kullum za kwara. Ya kamata cewa kai aikin naka dauka a saka su cikin aiki, kuma sojan ya san cewa lalle an bashi kula an saka shi cikin yanayin da ya kamata tunkari ko ɗan ta'adda da yito.
Wannan biki ya gudana ba tare da wata hatsaniya ba a sakamakon tsauraran matakan tsaron da aka dauka a bisa la'akari da matsananciyar matsalar tsaron da yankin Tillabere ke fama da ita sanadiyar halin da ake ciki a kasashen Mali da Burkina Faso. Yankin Difa da ke fama da matsalar Boko Haram ne zai karbi bakuncin sallar jamhuriya ta baɗi a ƙarƙashin tsarin da aka kira Difangla. Sulai Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sulaiman Mumuni Barma da wannan rahoton daga Yamai. kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Tare da ni Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Duk da kiraye-kirayen da kungiyoyin masu zaman kansu ke yi wa jama'a akan rashin dacewar nuna wa nakasassu kyama da ma irin tunatarwar da shugabannin addinai ke yi akan wannan mummunar ɗabi'a, har yanzu wasu ɗaiɗaikun mutane na gwada irin waɗannan bayan Allah kyama a fili karara. Misali, samun aure a yau a wajen mace mai nakasa wani babban kalubale ne a kasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Niger, saboda yadda dangi a bangaren namiji ke ganin hada zuri'a da mace mai nakasa a matsayin wani koma baya ko kuma faduwar hannu. Dalili kenan shirin na yau ke mai da hankali akan wannan matsala da ke cinye wa mata nakasassu tuwa a kwarya. Malama Khadijatu Amadu na daga cikin shugabannin mata na kasassu a kasar ta Niger.
Babban matsalar mu kenan. Balle na Niger. Ka gani kana da samari, samarin ka na son ka. Ina son samarin. Kuna soyayya komai in magana ya zo san kin aure. Sai a ce a'a, wallahi baka arme gurum. Ba mu san komai na na ya sayo gurumin shi bai ayu ne. Aihuwa ake so ga arme gurumu yana aihuwa, gurumu ga sabta ga komai ga cawo. Kuma ko a ce ka a zo ma a zamna ma zaman arme, wallahi ba kamar ina nan ga fure kan muna. Ba mu gani kamar mu ba. Tun da in an zo gidajen mu ba ka rena mu, amma wallahi arme masu saha ba su arme mu. Sai dai ɗan uwan mu gura mu mu yi ta arme mu yi ta wahala. Kuma shi abin da ya samu muna nan ga gani bacin cicin abun nan ne abin da ya sa na kare gare shi. Da ni sai burcina muna nan ga hira da wani tun da ni sportista na gwada mai foton samarina. Sai ce min samarina gurmu ne, nace mai awo yake dan mi zan arma gurmu. Nace a mu garin mu haka nan za a yi. Yace a yace bai yiwa. Yace gurmu ya arma gurmu ce na wahala bai kare ba. Yake su kamar masu kina yana ga arme masu kahahuwa in kin gani ar gurmu ya arme gurmu burtina kawai abu ne da yazo daga wurin Allah kadara ce ayi shi me su kamar wurin su babu bambanci tunda ana ce kai wanga bai da kawa kenan dole na mai kina ya arme shi tunda in mai kina ya arme shi yana taimaka mishi yana raje musu wahala amma nan ganin shar eh wallahi ba anan gani da wuya
me yasa mutane ba su ra kamar su aure mata guragu me dalilin da yasa
dalilin da yasa dan dai ba mu da kawa na ni ban gani komai dan dai ba am kawa na Allah ya sa musu abin da bai da kyau cikin kwakwalwansu mugun tunani tunda dan adam ni aure na da adam duk guda ne dan adam duk guda ne tunda da gurmu da mai kawa da ban da bai da kawa duk guda ne duk Allah ne ya halice su maimako su zanna su yi tunani su ce wanga ni a gani na da gurmu mai kudi ma ne ya kamata ya arme gurmu mai kudi mai hali kana da kudi baka arme mata gurmunya to ni ban ga amfanin ka ba tunda baka yi ma Allah abin da Allah ke so ba yanzu in ka yi arme gurmunya kinka kawo shi kinka sashi a daki komi komi na tare da shi kina sai mai fotar rullan din shi ko bakin kowa bai zuwa in yan kuna zuwa wurin wani abu a sashi cikin mota a nade fotai a sa baya gonin tawo amma su ba su yin shaha wallahi ba su yin shi ba su arme mu guramu ma cikin ba sakanin guramu da guramu ma ni na taba gani wani gurmu da masha Allah Allah ya bashi kudi abuci ta ta suna samarci Allah ya bashi kudi tunda shi Allah ya bashi ta karatu yayi karatu
namiji ne kun bace
namiji ne gurmu namiji ne gurmun nan yayi kudi ya samu kudi da an ka zo ayi arme sace gurmun ya za ta arme mutanen gidan su an ta ce wallahi bai arme gurmun ya ta tuci gurmun yan nan ko bata arme shi ba aka ce shi da shi arme mai kire eh masu kire mata suna son guramu maza balle sun san suna da kudi abinda sun ka ce su yi shi za su yi musu tunda ce arme masu kire dole na ya saka abinda duk abinda yake so dole ka yi mishi wallahi gurmu masu kudi in ba su da kudi wallahi mata yanda suke arme wallahi ba su bari su arme su
ya kike ganin halin da ake ciki a yau idan mace gurguwa ko kurma ko makamliya a ce mai dimbin dukiya ce kina ganin mazaje waɗanda ba su da tawaya ko guda za su iya zuwa su aure wannan mata
wallahi suna iya tunda na gani ni duk mata guramu da na gani masu kine sun yi arme duk masu hali na daga intellectual engineer turawa masu ilimi daga masu babba kamar diyan babba attajirai masu kudi masu hali wallahi su ana arme su amma kama a ce dai ga mu dai haka dai eh wallahi ba su bari kuma ko wallahi laihin ga uwayen su na ko shi mai kina ya son ki kaman ni wallahi in ya zo da arme wallahi sai ki gani mutanen gidan su na ga raba arma a ce ina za ka da gurmu don Allah a waye musu kai su hidda jahilci cikin kansu tunda wasu abubuwa jahilci na ga sa ayi tunda ni na gani namiji da yake yaran shi da Allah da annabi in dai bai yi arme gurmun yanga bai arme kuma ko wallahi bai anya an ga su ko bai arme gurmun yanga sai dai ko da yatta yi arme masu kina shi ko gurmun ya wani gurmu ya arme shi wanda bai yi ba suna nan ga samu cikin tunani deja Allah ya yi mu ba dai da mutane ba mu ga tunani sun yi mu na yawa kuma su ce wai suna nuna cama kuma suna wariya da mu kenan sun ka ce mu yi mu kenan mu mutu cikin tunani tunda kullum tunani na haka eh abun yanzu ma har zai so ma ya zo ma ga wurin ma yaran mu tunda in kin gani yaro komi kyawun tun ta yi girma sai ci ya an ka ce kai wannan da baban shi gurmu ne ko a ce mamman shi gurmu ne bai kamata ba ni gurmun na a hidda su cikin kanunan su a bar ce ma kowa gurmu ko gurmunya ko wannan da gurmunya na da gurmunya da mai kawa da da gurmunya da da masu kine da makaho da kurma katsin su duka guda ne mu duka Allah ne ya halice mu
to Khadija a ƙarshe wani kira zaki zuwa ga al'umma akan yadda ake nuna wa nakasassu wariya
to a Niger da wasu kasaje tunda ba Niger kadai ne ake nan gayin shi ba wayanda basu gane duk suna nan gayin shi kira da nikai musu ina kiransu mu duka guda ne kamar yanda na hodi a baya mutum bai hi mutum ba komi daga Allah ne kaddara ta Allah ta mu ma bamu saye ta ba da kudin mu an ka aihe mu ne muna tahiya ni nayi kawa ina tahiya ina sai ko ina rana guda masassara polio ta ta amshe min kawa na zama gurminya ko kina da kawa baki san abin da za a yi ba Allah na yi kai accident velo ni na taba gani wanda parterre ya mai da ta gurminya parterre fa parterre in dakin ta ina nan ga gugu daci dai na yayi gilse ya kwadi wallahi har yanzu tabbas da zaman gurminya accident na sa kai gurminya komi na sa ciwo haka yana sa kai gurminya kenan jama da ake nan ga yi muna don Allah a bar mu nasu ya kamata ne su nuna muna da wallahi mu duka gutsani su kama mu su yi muna abun daga sa mu mance da ba muna da nakasa ni ba nakasa su nike ba amma kaman karhi ne banda in tashi in yi abin da nake so tunda aha kawai nake ba hadi ba nakasa su ba su nakasa ana nan ga gane su ko yanzu da ina nan ga tawwa istad wallahi na shi bacin ciki ni kadai bisa moto na ina tayya ina magana nace anya bara na kare a Niger nace ga sunan masu gine nan ga bayan istad lahiyas lobasta da komi da yaran su suna nan ga bara abin nan ni shi na nan ga ci mu na ragu ne ya kamata mu yi bara me mu wace bara tunda ba mu son walakanci tunda ni wallahi masha Allah na kai kasa san waje na kasa na ina gode da na kasa na tunda ni nayi gurminya mun na shiga avion na sai Europe ban gane abin da ban sai ba je suis médaille d'or babu abin da ban samu ba kenan ni na gode da na kasa ta komi ci ka gani Allah yayi mu mutu wallahi shine yayi daidai da kai kuma in ka zo gidana tabbas ni gurmu ne miji na gurmu ne amma ba mu aihi gurmu ba wallahi yara na fasu da ko ni son normal in ka zo kana gani na da miji na ko muna nan muna zaman soyayya ba dan da mu she wallahi muna zaman mu kuma naji dadin abin nan wallahi
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakuwar mu Khadijatu Amadu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
madalla gaida Sulaiman Muni Barma da shirin na kasa yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Ghana
da jaridar Daily Searchlight muke so masharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine shugaba Nana Akufo-Addo ya rantsa da alƙalan rotun koli guda uku jaridar ta ce shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a ranar wato talata 17 ga watan Disamba shekarar 2019 ya rantsa da alƙalai 45 na manyan kotu da kotun ɗaukaka ƙara a bisa shawara daga majalisar shari'a zuwa ofishi a wurin wani biki a gidan gwamnati da ake cewa Jubilee House a nan Accra sai kuma jaridar The Informer wacce ta rawaito wannan labarin cin amanar ƙasa ne ina da shaida jaridar ta ce dan jaridar nan wadda hannun daman shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne Fadi Da Bois ya bayyana cewar wutar da ta tashi a ofishin hukumar karbar haraji ta kasar Ghana wadda ke a Ringo Central nan Kwame Nkrumah Circle wato haraka ne na cin amanan kasa da wadansu miyagun iya daga babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC sun kashiya sai kuma jaridar The Chronicle wacce ta rawaito cewa kuskuren hukumar zabe ya jawo dakatar da zaben da aka yi a wani sashin kasar jiya jaridar ta ce zaben kananan hukumomi da aka shirya yi a jiya a Asun Awurso Nyami Bechire a cikin gundumar Asun ta Kudu wato an dakatar da wannan zabe a dalilin waɗansu kurakurai da suka biyo baya ɗayan ɗan takara guda biyu a wannan zabe Mr. Kwasi Kurance sunansa da kuma hotonsa bai bayyana akan takardar zaɓen ba dalili kenan da yasa aka dakatar da zabe a wannan yanki sai wani lokaci Ita kwa jaridar Daily Guide wannan labarin tarwaito. Babban jami'in zartarwa na Alpha Radio yayi wa yana addu'a. Jaridar tace babban sarkin yankin Dagon Yana Abubakar Muhammad Nabiyu a makon jiya ya kawo ziyaran ban girma ga babban sarkin Asante Otumfu Osaitutu Nabiyu domin gode masa da irin gudunmawar da ya bayar wurin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin na Dagon. Gabanin tashin sa daga kuma ci komawa gida wato Tamale Yana Abubakar Muhammad ya nemi babban jami'in zartarwa na Alpha Radio dayan manyan tashoshin Hausa a kuma Alhaji Ridwan Muhammad yayi masa addu'a. Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla gaida Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridan Ghana. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 2 na dare da minti 26. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aika mana ta wayar tarho.
Sunana Sani Balan da ke guru Hausare a jihar Yobe Nigeria. Gaskiya tafiyar APC a Nigeria 2023 akwai rigima a cikin ta. Dan Buhari gaskiya 2023 zan ce mata ina tausaya shugaban kasar Nigeria ba dan komai ba. Dan APC ya ga damin cin ta kannin talaka suna cikin wani ne ga tsadar rayuwa ga talauci yana da mutane. Ga alƙawarin da aka yi a Nigeria babu ɗaya da aka cika kan wani biyu. Talakawa burin su abinci ya sauko wuta ta samu hanya ta wadata takin noma ba abin da talaka ya fi so ya samu irin wannan sauƙin rayuwa amma talaka suna cikin damuwa.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America mai magana Bishir Baka auren auta ɗan albasa katsina saranci a Nigeria. Ina so in yi amfani da wannan dama ga gwamnatin tarayyar Nigeria ko kuma in ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai adalci. Muhammadu Buhari tun da kawo mulki ko kuma sauran shugaban ƙasa duk da su kawo suna magana akan abu biyu zuwa uku zuwa hudu ne amma har yanzu abin ya ki zama normal a ƙasar. Fangalan tsaro, ruwa, wuta, kiwon lafiya, hanya, waɗannan abu kowane shugaban ƙasa zai da shi yake kawo amma har yanzu ba a samu shugaban ƙasar da muke ganin zai share mana hawaye ba. Sai Muhammadu Buhari kai muke tunanin za ka share mana hawaye to kai ma ɗan har yanzu amma muna masu kyawun zato mai amfani.
Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe tarayyar Najeriya. A gaskiya wani kuɗi da gwamnatin tarayya ta ware a 'yan majalisa akan gyara majalisa samsam talakan Najeriya ba mu amince da wannan abu ba kuma bai dace ba ma kuma wannan abu ne wanda bai kamata gwamnatin Najeriya ta amince da shi ba. Talakan Najeriya yana cikin kunci da wasu halaye waɗanda dai ba zai yi a lissafa su ba. Talaka yana cikin kunci inda ba a lissafi.
To kafin mu sallama da ku ga Murtala ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice.
To baban le majalisar wakilai a daren jiya Laraba ta tsige shugaban Amurka Donald Trump inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban kasa ba bisa ka'ida ba domin taimakawa kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga kokarin majalisa na binciken ayyukansa. Gonakin noma na dubun dubatar hekta ne suke lalacewa sakamakon fari da suka yi wa Somalia durar mikiya irin sa mafi muni a cikin shekaru 25. Farin da ya lalata gonaki kusan hekta 70,000 a Somalia da makwabciyarta a gabas wato kasar Habasha a cewar hukumar kula da abinci da kuma aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a manta za a yi aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshinmu hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa 1-202-205-9945. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Murtala Faruku Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci Daryl Smith. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama a huta lafiya.
Street.